أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أقول جاء الله من أقول سنكي وإن دي أعزل سامو دي حدواء وإن مسلاة شيمي البركة مسلاة شيم بلال بن رباح لكي كوكو مر سلوكو شكين قرنك سنة مناسبة لكشا محاضرة ودى dan uwa malaminmu abokinmu Dr. Jamil Yusuf Zarewa wanda baba ko bane a wannan masallaci kusan in a tafsirin a tarihi shi na gabatar da tafsiri ga jama'a wannan ne masallacin farko da ya fara yi da haka wannan a wajen gida wannan shi ne masallacin farko da ya fara gabatar da tafsiri a da kaga baba ko bane a wannan masallaci kuma kusan shekara ta hudu kenan wannan masallaci na shedawa da shi to a cikin kaddarawa ubangiji kuma yadda aka bada sanarwa zai gabatar da muhadara mai taken sukofin jagora na gari a can baya an sa lokaci za a yi amma wa ma insha Allah illa insha Allah sai da Allah madaukakin sarki ya yarda a gabatar da wannan lacca don haka muna godiya ga Allah da ya azurta mu da wannan haduwa domin gabatar da wannan lacca idan kuka kalli taken lacciyar yana da munasaba da yanayin da muke ciki na lokacin zaɓen shugabanni da yake gabatowa a wannan ƙasa to saboda haka yana da kyau ƴan uwa a ƙara tunatarwa a ƙara ilmantarwa ga mai hankali ya zaɓi a kan nisan abu na gari a cikin duk abin da za a yi kusan alaƙar bawa da Allah gaba ɗaya tana da alaƙa da nagarta shi yasa mutum sai ya yi imani ya yi aiki na gari sannan yake dacewa a wajen Allah to a mu'amalolin kama kana da buƙata a haskaka maka akan abu na gari wanda da shi za ka yi mu'amala da shi musamman abin da ya shafi shugabanci jagoranci wannan lacca ba a nan garin ya fara yin ta ba an yi ta a wurare da yawa garuruwa kuma a duk inda aka yi ta ana samun tasiri mutane na fa'idanta da abin da ake faɗa a ciki kada in ci lokaci na tabbata kun san irin yadda yake gabatar da karatu in yayi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi taufiki mu kuma Allah ya mu taufiki na taurare da amfani da abin da za mu ji Allah madaukakin sarki ka daidaita harshen shi kuma ya Allah madaukakin sarki ka saukar da duk alkhairan da kake saukarwa bayan ka idan suka haɗa a ɗaya daga cikin ɗakunan ka suna ambatan Allah a littafin ka suna darasar shi ga kawunansu ya Allah ka sa duk abin da ka tanada mu bayan ka ya Allah ka rubuta mu kamar da muka haɗa a nan ba ta haka ba ta lokaci ba zan ba shi abin magana ya ci gaba da wannan gabatar da wannan lafiya a shekara da kuma wanda wa faɗaƙa Allah subhanahu wa ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم مدعاء وأولنا مثلا شمع البركة مثلا شمنا بلال بن رباح فنديك فوق مروسة أبرنا كتنا a wannan yini wanda shi ne yinin 22 ga watan Januwari shekara ta 2023 wanda ya daidai da yau 29 ne na 29 ga watan Jumadal Thaniya shekara ta 1444 muna roƙon Allah ya ba mu dacewa a wannan muhadara kawai sada zumunci ne kasancewar mun yi kusan watanni tara ba mu yi karatu a wannan masallaci ba sai muka ga ya kamata a ɗan haɗu domin a sada zumunci ina ga tun daga ranar 29 ga watan Ramadan rabon mu da lacca kun a cewa wannan masallaci a shi kuma yau 29 ga watan juma'a tsaniya kaga idan an hada kenan yau wata tara daidai ba daidai ba rai daga 29 zuwa 29 saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa muka ta bari mu zo mu dan sada zumunci kamar yadda Dr. Nura ya faɗa kasancewar muna yanayi na zaɓe shi ne dalilin da ya sa aka ga wannan tofikin ya kamata a sa a wannan zama na sada zumunci amma dai shi yana da kyau mu sani cewa wannan karatun ba wai zai shafi iya zaɓen yan takar faro ko zaɓe babba da yake gabanmu ba ne a'a duk wani mutum wanda yake da wata masuliya yake da wani responsibility ko ya soji ne ko mai gida ne a gidanshi ko kuma wanda yake da wani jagoranci to wannan a lakca idan ya saurare ta da kyau za ta iya masa amfani saboda haka shi yasa aka ce siffofin jagora na gari guda 30 kusan duka abin da zan karanta akwai littafin da na wallafa zan rairayo ne daga ciki sunan littafin kenan siffofin jagora na gari guda 30 a musulunci zan dan rairayo abin da zan iya gwargwadon abin da lokaci ya ba mu dama abu na farko kamar yadda muka sani shi shugabanci musiba ne kuma bala'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadama fa ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima tabbas za ku yi kwaɗayin shugabanci amma duk wanda ya yi shugabanci sai ya yi nadama madalla da darbar da ake samu amma abin da yake biyo baya na hisabi ya munana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Abdurrahman bin Samura ya kai Abdurrahman bin Samura kada ka roƙi shugabanci saboda idan aka baka shugabanci ba tare da ka roƙa ba Allah zai taimake ka amma idan aka baka shugabanci bayan ka roƙa to Allah subhanahu wa ta'ala zai barka da shi kaga wannan zai nuna maka wannan yana daga cikin bayros na farko wanda da yawa daga cikin shugabanninmu za su iya fuskanta magabata na gari sun kasance suna yin shugabanci kuma suna gudan shi Abu Hanifa a zamanin Abu Ja'far al-Mansur aka ce za a sa shi a matsayin shugaba sai na alƙalanci sai ce an shi bai cancanta ya zama ba saboda haka sai gwamnan lokacin ya ce mai ƙarya miki sai Abu Hanifa ya ce ka raba ka jama idan abin da na faɗa gaskiya ne ya kamata ka kare ni idan kuma ƙarya nake to maƙaryaci bai kamata ya zama shugaba ba saboda haka sun kasance suna nisantar shugabanci sai dai duk da wannan bala'i da matsaloli wanda yake cikin shugabanci rayuwar mutane ba za ta iya tabbatuwa ba dole sai da shugaba saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa ko da mutum uku ne za su yi tafiya to su sanya ɗaya daga cikinsu ya zama shugaba idan kare da salatatul fi safarin falyu'ammiru alaihim ahadahum idan mutum uku suka bada da tafiya sa ɗaya daga cikinsu ya zama jagora a rayuwa babu shugaba yana iya sawa azzalimai su samu dama an ce daga cikin dalilan da ya sa 'ya'yan annabi Adam suka bambanta da juna shi ne saboda kasancewar an halicci annabi Adam daga ɓangarori da yawa na ƙasa an ɗebo can wannan yana daga cikin dalilan da ya sa halayenmu suka bambanta ayyukanmu suka bambanta akwai azzalimai a cikinmu wannan ya sa akwai buƙatar a sa shugaba don haka akwai buƙatar sanin waɗanne siffofi ya kamata shugaba ya zamanto ya siffanta da su kusan yawancin wannan littafin da na rubuta na tsofaffin jagora na gari ya dogara ne gaba ɗayan sa ko yawancin shi akan kissa annabi Sulaiman da Allah ya kawo ta suratul naml da kuma tarihin shugabancin sayyidina Umar da sayyidina Umar bin Abdulaziz. Abu na farko shine ilimi. Sifa ta farko da ake so shugaba ya zamanto cewa ya siffanta da ita ita ce ilimi. Mana ana so shugaba ya zamanto mai ilimi, saboda ilimi da kuma kaifin basira shine zai sa mutum ya gane yanayin waɗanda yake shugabanta. Shi yasa Allah subhanahu wataala da yake mana bayani game da abubuwan da ya ba wa annabi Sulaiman da annabi Dawud, Allah ya fara ne da ilimi a suratul naml, walaqad ataina dawuda wa sulaimana ilma. Mun ba wa annabi Sulaiman da kuma annabi Dawud mun ba su ilimi. Shi ma annabi Sulaiman da zai faɗi ni'imar da Allah ya masa sai ce ya ayyuhan nasu ulimna mantiqa khair. Kaga wannan yana nuna mana cewa ilimi yana da matukar muhimmanci a shugabanci. Da Allah ya aiki Talut a matsayin sarki, sai Allah ya faɗa cewa ya ƙara mai faɗin ilimi. Galibi idan shugaba ya zamanto ba shi da kaifin basira, to wannan zai sa abubuwa da yawa ba zai iya fahimtar su yadda ya kamata ba. Za a iya tayin samun matsaloli a shugabancinsa amma ba zai gane ba. Akwai wani lokaci da ya zamanto cewa akwai lokacin da Ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik ya aurar da ɗan shi. Akwai guri a ciki ku shigo mana. Da ya aurar da ɗan shi, bayan ya aurar da ɗan shi sai ya zo sai yake tambaya ɗan nashi kaifa wajadta al-mar'a, yake tambaya shi yaya ka samu matar, sai ya ce wajadtuha janna. Me kenan? Me ma'anar wajadtuha janna? Na same ta aljanna. Saboda haka sai ce ba matsala. To yanzu da ya ce wajadtuha janna me yake nufi kenan? Na tana da nima ka tattara komai. To akwai mai wata amsa? Maratu saliha. Ta akwai mai wata amsa? Duk kun yadda idan mutum aka ce in mutum yayi aure aka tambaye shi ya samu matar ya ce wajadtu aljanna, kun yadda yana nufin kawai ba ta da matsala, mutum ya kirki ce. To yadda kuka fahimta shi ma Ibn Shihab az-Zuhri haka ya fahimta. Saboda haka sai ce to an shike nan masha Allah. Saboda haka sai Imam Malik ya ce yana nufin akwai matsala. Sai ya ce li anna fil jannati bardan wa sa'a. Yace saboda ita aljanna tana da sanyi tana kuma da faɗi. Saboda haka yana nufin akwai matsala. Sai ya waigo ya tambayi yaron ya ce haka ne akwai matsala, ya ce akwai matsala. To kaga wannan shine kaifin basira. Ina fatan mun gane. Saboda haka wata mace da ta zo wajen sayyidina Umar sai take nuna wa sayyidina Umar cewa mijinta kullum sai azumi da rana kuma yana yin sallar dare. Sayyidina Umar sai ce masha Allah mutumin kirki ne. Saboda haka akwai Ka'ab bin Suwa sai yake cewa da sayyidina Umar a'a wannan matar ba tana nufin cewa mijinta yana da matsala. Saboda me? Saboda duk lokacin da miji ya zamanto kullum yana azumi da rana yana sallah da daddare, wannan dalili ne da yake nuna baya ba wa matarsa haƙƙinsa. To kaga wannan yake nuna maka cewa kenan yanzu inda za a samu shugabanni guda biyu suna neman shugabanci ko na masallaci ne, to in ɗaya ko ɗaya ilimi za a gabatar da shi. Shi yasa hatta a wajen sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a zaɓi liman to za a duba alƙur'ani. Idan ɗaya ya fi ɗaya karatun ƙur'ani za a gabatar da shi. Idan ya zamanto ƙur'ani su iri ɗaya ne sai kun haɗa su iri ɗaya ne, to sai a duba waye ya fi sanin hadisa a nan sallah. Idan sanin su da hadisa na sallallahu alaihi ne sai a duba waye fi shekaru. To kaga wannan yana nuna maka cewa kenan ilimi yana gaba da yana da matukar muhimmanci a wajen shugabanci. Abu na biyu daga cikin siffofin shugaba shine tausayin al'umma. Ana so shugaba ya zama mai tausayi ga al'ummar sa. Duk mutumin da zai jagoranci yana da kyau kai ya zama zuciyarsa ke kasashiya ce. Shi yasa kun ga Annabi Sulaiman lokacin da ya zo yana tafiya sai ya haɗu da wata tsohuwa da ragowar ɗan uwanta. Saboda haka da suka gani kawai sai ɗaya daga cikinsu ta ce udukunu masaki da kuko la ya fi mannakun Suleiman wa junudu wa hum la yashurun, maza ku shiga cikin gidajen ku saboda kada Suleiman ya murmushe ku. Annabi Suleiman sai ta tsaye tururuwan nan ya kama shi kamar yadda Allah ya ce fatabassama za'ikan min qawliha. Ina fatan mun gane Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah duk mutumin da ya jibinci wani lamari daga cikin lamarin al'umma ta ya takura musu, ya Allah shi ma ka matsa masa. Saboda haka duk shugaba kai ka shugaba ya zama azzalimi. Za a ga wani shugaban yana ganin cewa idan ya zama shugaba zai iya taka kowa, ya hana mutane albashi, wasu sun yi kwangila ya hana su, ya hana wasu kudin fansho. Duk shugaban da ya zama haka yana cusa kanshi ne cikin bala'i, kuma wanda aka san haka yake bai kamata a zaɓe shi ba. Shi yasa Sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya zamanto ya ji wata mace tana cewa bari ta yi maza ta yaye yaranta, saboda Umar baya sa wa yaro albashi sai ya kai shekaru kaza. Wannan ya sa Sayyidina Umar tausayi ya kama shi ya shiga cikin damuwa. Siffa ta uku daga cikin siffofin da ake bukata shugaba ya zamanto ya siffanta da shi shine ana so shugaba ya dinga bibiyar lamuran al'umma, ya dinga jin yaya suke ciki. Kun ga Annabi Suleiman saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mulkin duniya gaba ɗaya. Saboda gaba ɗaya abinda ya sa yawancin karatunmu na shugabanci mukan yi shi akan kisa Annabi Suleiman, saboda mutum huɗu ne tunda aka halicci duniya, mutum huɗu ne kwata-kwata suka taɓa mulkar duniya gaba ɗaya. Duk wani wanda ya mulki duniya to wani ɓangare ya mulka, amma mutum huɗu ne suka taɓa mulkar duniya gaba ɗayanta. Waye zai iya gaya mana? Wa zai iya gaya mana hudun? Zan ba shi kyauta, zan ba shi littafi. Kyauta. Akwai Annabi Suleiman. Akwai wa? Daga yanzu aljani ne? Kaji daga yanzu na aljani ne. Ko ba ba? To, ya faɗi daidai. Waye zai iya gaya mana mutum waɗanda suka mulki duniya masharikal ardi wa magariba wanda mulan kafa? Na a shana bada mutum hudu waɗanda suka mulki duniya duka ɓangarorinta gaba ɗaya. Na ce muku duk wani mutum wanda ya mulki duniya kuka ji labarin ya yi mulki, to ya mulki wani ɓangare ne na duniya. Amma waɗanda suka mulki duniya ta kowane ɓangare to mutum hudu ne kawai. To mala a Annabi Muhammad ina ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya akwai inda da'awarsa ma ba ta je ba. To da alama dai ba wanda zai ci littafi. Sai yi ma kila da wani ya faɗa da na ba shi ta wannan sabon littafin. Na san duk masallacin nan ba wanda ya ce da shi, sai dai ko wani ya tsaya a waje ban sani. To kaga da na ba da kyautar wannan littafin. To na ƙarshe mutum ɗaya zan saurara daga cikin al'amura. Na?
Uku zai wani.
Za ka faɗi ragowar hukun? Ta Annabi Suleiman Zulkarnai Muktarasta Magajinin Dazi ba na a abu na Suleiman wani ya riga ya faɗa da ka faɗi rago ukun da na baka littafi. Dama wani ya faɗa Annabi Suleiman ni ma na faɗe shi na abin nan na hudun. Wane ne Allah ya ce alam tara ila alladhi hadda ibrahima fi rabbi an atahu Allah almulk namurud, su ne mutum hudu katar wanda suka mallaki duniya ta kowane bangare. Saboda haka daga cikin abu shi ne bibiyar lamuran al'umma. Ku kalla ku ga Annabi Suleiman har tsuntsaye yake duba ya ga ya suke ciki. Wata faqada tsaira fa qala mali ya na arunu huda, ya duba tsuntsaye sai ce ya kai manga al'uja huda ba. shi yasa idan kuka kalli wannan bibiya kuma za ku gane cewa yana daga cikin kurakuran da muke da shi wanda za mu zama a cikin matsaloli za mu dade a cikin matsaloli ta yadda yanzu misali za ka zaɓi House of Rep ko ka zaɓi Senator ya koma Abuja ya tare tunda aka zaɓe tsawon shekara huɗu bai taɓa kwana a mazaɓarsa ba ta yaya zai kai matsaloli ta yaya zai san matsalolin ku har ya wakilce ku a can. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zauna a Madina cikin dare yake tafiya yana yin yawo yana yin patrol ya ga me mutane suke ciki. Wata rana yana yawo a cikin Madina sai ya ji wata mace tana cewa tatawala hadal laylu wa suwadda jani dare yayi tsawo kuma yayi duhu tace ina ma zan samu wani wanda zai daidai mun kewa tace fa wallahi laula kashiyatullahi wa'adahu la hurrika min hadha as-sarir jawanihu tace wala inda ba jin tsoron Allah ba to da na samu wanda zai girgiza wannan gada. Saboda haka sayyidina Umar sai ya sa wa gidan shi da wasu gari sai yake tambaya cewa wannan gidan nawa ne sai aka ce wani komanda ne wanda ka tura shi yayi. Saboda haka sai ya kira Isham sai ya ce mata wata nawa ne mace take iya zama ba tare da miji ba sai ta ce mata yanzu kamar ka yana irin wannan tambaya ya ce ni dai yanzu so nake ki gaya mu ta ce wata uku zuwa uku. Sayyidina Umar sai ya sanya doka cewa duk wani komanda da aka tura yayi to in dai aka yi wata uku ko an gama ko ba a gama ba a dawo da shi. Ina fatan mun gane. Akwai wani lokaci kuma yana yawo a cikin Madina sai ya ji wata mace tana cewa hal min sabilin ila qamrin fa ashrabuha hal min sabilin ila nasbi al hajjaj tace ina ma da zan samu giya da na sha ina ma da zan samu hanya da zan haɗu da nasbi al hajjaj. Sayyidina Umar wa shigari da safe sai mazaubin sa aka nemo mai nasbi al hajjaj ana nemo mata shi sai ga kyakkyawan yaro ne sai mai tarbar mu ya ake mai kan shi gaba daya sai ga ya kara kyau. Saboda haka sai ya ce tunda haka ne ko ba za mu taba zama kasa da kai sai da kai ba sai ya tattara mai kayan abinci ya koye shi bakra. So duk lokacin da ya zamanto shugaba baya bibiyan lamuran al'umma to za a samu tasgaro mai yawan gaske wanda zai zamanto cewa an samu matsala. Saboda haka yana da tsananin amfani idan an yi laifi a dinga bibiya kar ya zama kesuwa. Lokacin da aka kashe Malam Jafar ɗaya daga cikin makusantansa abokansa malamai suka tafi DSS domin su bincika an ce ana ta bincike kawai da ya aka ce ai ba fayil ɗin mu ana ta bincike da ya hankoro ya ce sai ya ga abin da yake cikin fayil ɗin sai ya ga kawai takarda ɗaya yake shine takardar da suka rubuta ta rahoton kashe tsawon shekaru ba a taɓa ma ba a rubuta komai ba. Sayyidina Umar radiyallahu anhu wani lokaci kawai sai ya ga wani saurayi an jefar da shi a bola an kashe shi sai ce ya Allah ka nuna mun wanda ya kashe wannan saurayi. Shikenan bayan shekara guda kawai sai ya ga wani yaro jinjiri an yadda shi a gurin sai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rabautar da ni da wanda ya kashe wannan saurayi sai ya ɗauki jinjirin sai ya bawa wata mace sai ce ki kula da wannan saurayi shayar da shi. Idan wata mace ta zo ta ce ki bata saurayin ki bata wannan ki kula da wannan jinjirin ki shayar da shi idan wata mace ta zo ta ce ki bata shi za a tumbance shi a dawo da shi to ki bita sai ki Allah ya mai ilhama kawai ko sai ga wata dattijuwa ta zo ta ce ki bani jinjirin nan sai idan ta za ta gan shi sai ta bita ta ga gidan shikenan da ta ga gidan Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dauki takobin sa ya saka a rigar shi ya tafi gidan yana zuwa sai ya samu gidan wani sahabi ne mutumin Madina sai ya ce masa me ka sani game da yarka sai ya mutum mai kirkice kuma tana kula da haƙƙin iyayenta sai ya ce to ni ma zan shiga wajenta ne don in ƙara kwadaitar da ita akan san Allah. Saboda haka yana shiga sai ya zaro takobi ya ce ki gaya min hakikanin abin da ya faru sai ta ce zan gaya maka gaskiya ta ce asali wata mace ce take yi min hidima da tijuwa sai ta zo ta ce min za ta yi tafiya amma za ta kawo yarinyar ta ci gaba da yi min hidima to ban sani ba ashe namiji ta kawo shagiri mara gero ta sa mai kayan mata. So muna kwana da shi yana ganin abin da mace take sakewa tsakanin da bai uwarta mace. Tace wata rana ina kwance kawai sai nan yana saduwa da ni shine na dauko kana saka mai. Sai na sa aka dauke shi aka kai shi bola. So da na haifi yaron nan bayan shekara daya shine na sa shi ma jinjirin a kai inda aka ajiye mai. Sai Allah ya saka miki da alheri ya mayar da takobinka. So kaga yanzu daga cikin abubuwan da yake damun mu yanzu shine zaka ga ba a bibiya abubuwa yadda ya kamata. Abu na hudu shine tsara manufofi. Yana da kyau duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi shugabanci to ya iya bakin kokarin sa wajen tsara manufofi. Yanzu mutanen da yawa da ake kokarin zaba yanzu wallahi da yawa hankalin da su san ma manufar da za su zabe su ba. Idan sun je ba su sani ba sai bayan sun je ne sannan za su ƙara manufofin babban manufar ta kila ba ta wuce tara kuɗi ba. To yana da kyau ya zamanto duk shugaban da za a zaɓa ko duk mutumin da yake jagoranci ko na gidansa ne ya zama yana da manufofi na abubuwan da yake so ya cimma a rayuwarshi. Abu na biyar shi ne ɗaukar mataki idan haka yi laifi. Mu yanzu za a ga da yawa sai dai a nuno mana kidnappers a Facebook amma da gerka ga an nuno sannan aka kashe su ko aka dau mataki. Ku duba Annabi Suleiman da ya zo ya dudduba bai ga alhudahuda ba ne yake cewa ya lau asribannahu azaban shadidan zan mai azaba aula asbahannahu ko na yanka shi aula ya biye ni bi sultanin mudi ko ya zo min da wata hujja in ba haka ba to. To ana so ya zamanto shugaba ya dinga daukan mataki ba sani ba kawo. Ina fatan mun fahimta. A shekara ta 2007 a lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta Madina akwai wani mutum da suna ibar zuma sai kawai dan hadaniya kadan sai ta hada su da abokinsa kawai sai ya harbe shi. Saboda haka aka ce a ƴaƴan mutumin akwai waɗanda ba su balaga ba sai an jira su sun balaga domin a tambaye su sun yafe ko ba su yafe ba. Ana cikin jiransu sai ya zamanto a cikin balagaggun wani ya mutu shi ma sai aka ce haƙƙin sanar jini ya koma kan yaransa shi ma sai an jira su. Saboda haka mutumin nan sai da ya shekara 20 a kurkuku dukkansu suka girma suka ce ba su yafe. Akan idan mu aka jawo shi aka ajiye shi a kowane katar fili gaban baki a waɗanda suka taɓa zuwa Madina. So aka ajiye mutumin nan har dab da za a kashe shi sai da sarkin Saudiya ma ya sa baki ko nan suke so a ba suka ce a. To malu shara cikin bayanin shi ne da aka zo aka tsara nan ɗinsa a kan idona ya mutu a gabana wani ya faɗe suma. To kaga wannan yana daga cikin fa'idar daukan mataki idan aka yi laifi. Wannan zai sa wani ba zai kara yi ba. Yanzu wannan wanda ya suma in da zaka dauki takobi ka ba shi ba zai yadda ya kashe wani ba. Wani mutum kawai ya zo Madina sai ya zamanto cewa yana bibiyan mutashabiha da Qur'ani. Ayoyi waɗanda suke rikitar da wasu waɗanda ba su da digadigai tabbatattu a kan Qur'ani. Sai din gaban su yana sa mutane shubha. Aka ba Sayyidina Umar radiyallahu labari shikenan ya je wajen shi ya ce ya sunan kai ce sunana Abdullahi sabi ya ce ni kuma sunana Abdullahi Umar kai sunan ga bawan Allah sabi ni kuma sunana bawan Allah Umar ya ɗebi tumakiya ya dinga zula masa ya dinga zuba mai haka. Mutumin nan ya ce wallahi duk shubha da take kan shi ta fita. Sannan Sayyidina Umar ya gane shi. Ina fatan mun gane. To kaga wannan shine daukan mataki. So idan mutum ya zamanto cewa shugaba ne baya daukan mataki wannan zai sa kowa ya yi abin da ya ga dama. In shugaba ya zama mutum jinsin ma mutane suka gane cewa daga nesa yake ba da tsoro amma an matso abin nan a ruhun mahu ne to wannan zai sa kowa ya yi abin da ya ga dama. Abu na shida shine kada shugaba ya raina wanda zai amfana da shi. Kar mutum idan ya zama shugaba ya ce sai manya-manyan advisors ko ministoci ko commissiononi a wajensu zai iya samun labarin da yake bukata ko shawarar da yake bukata. Kai ya raina a wajen wa zai samu labari ko a wajen wa zai samu shawara. Wata shawara za ka iya samunta a wajen wanda ba ka zato. shesa kun ga alhuda da ya dawo me yace da annabi Sulaiman me yace mata bayan ya ce zai yanka shi me yace sai yace a hattu bi malam tuwisi ina san abin da baka sani ba kaga annabi Sulaiman bai raina alhuda a matsayinsa na tsuntsu ba ya tsaya ne ya saurare shi to da yawa za ka iya samu abinda ba za ka samu a wajen manya ba wani lokaci an ce akwai wani attajirin mutum da ya je wani kamfani a Japan ya ce yana so a kera mai mota ta gani ta fada wacce babu irinta saboda haka sai ya zamanto cewa aka kera mota a garin injiniya ya zana aka kera mota bayan an kera mota shikenan sai ya kira abokansa su zo su gani duk suka gani suka yaba so da aka zo fita da motar sai aka ga tsawon motar ya dara kofar garejin da inci ɗaya da rabi saboda aka sai injiniya ya ji kunya sai magini ya ce a ɗan tsara kofar mana sama ba matsala in aka fita da motar shi zai gyara mai kamfanin sai ya ji bai ji daɗi ba so a canza mai siffar kofar garejin da ake kira motoci sai mai fenti ya zo shi kuma ya ce ba matsala a kuga ta a fitar da ita dan abin da ta kukkuje shi zai gyara shi kuma mai motar sai ya ji bai ji daɗi ba can suna ta shawarwari da mai kamfanin da sauransu ya kamata a yi akwai wani mutum mai shara a kamfanin sai ya maso ya ce in ba damuwa ni ina da shawara kun kun ba ni dama suka yi ta tunani wannan mutumin ma me ya sani da za a ba shi shawara ƙarshe dai bayan sun yi tarabiri sai suka ce ba matsala a ba shi shawara saboda haka sai ya ce ni a shawara ta tunda tseren ba yawa a ɗan rage iskan motar mana idan aka rage iska ana bakin an fita sai a kare iska saboda haka sai aka rage iska ana fita da ita sai aka kare iska kaga duk ba su fahimta ba so wannan yana nuna maka cewa idan ya zamanto cewa kana matsayin shugaba kar ya zamanto ka raina wanda za ka samu labari a wajen shi siffa ta bakwai daga cikin siffofin shugaba shine tabbatar da abu kafin zartar da hukunci za a ga musamman mu yanzu da muke yin mulki na demokuraɗiyya a ƙasashenmu muna da jam'iyyun adawa da jam'iyyu masu mulki ko kuma jam'iyyu masu mulki da jam'iyyun hamayya duka ana fada to za ka ga da yawa idan aka kawo labari nan da nan sai a zargar da hukunci dama ba su zaɓe da ba su zaɓe wannan yana daga cikin kuskure yanzu ku kalla ku ga annabi Sulaiman da alhuda ya kawo masa labari ya samu wata mace tana bauta wa rana me yake masa me ya gaya wa alhuda na sanan zuru a sadakta an kunta minar talibi za mu duba mu gani abinda ka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne to haka ake so shugaba ya zama idan wani abu ya taya sai ka kafa kwamiti sai ka tabbatar da labarin duk lokacin da shugaba ya zama to duk labarin da ya ji zai yi aiki da shi zai zama makarici zai fara cikin kuskure yanzu kun ga shugaban ƙasa kwanakin baya can haka aka ƙirƙirar mai matar da zai aura da gurin da za a ɗaura aure da ranar da za a ɗaura aure kuma duk ƙarya ne so duk lokacin da mutum ya zama shugaba dole sai ya tabbatar da labari kafin ya zamanto ya yi hukunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawa idan ya je zai yaƙi mutane to baya yaƙarsu yakan je ne da daddare in ya ji an kira baya yaƙarsu haka kawai idan ya ji ya zamanto ya ji kiran sallar asuba sai ya kyale ina fatan mun gane abu na takwas shine neman shawara daga waɗanda ake jagoranta ba a so shugaba ya zama mai mulkin kama karya idan abu ya zo maka a matsayinka na shugaba to yana da kyau ya zamanto ka nemi shawara menene za ku faɗa galibi in dai mutum yana neman shawara da wuya ya kuskure saboda zai samu ra'ayi makatarci saboda haka shi yasa ita ma wannan mata lokacin da ya zamanto an jeho mata wasiƙan nan sai ta ce ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ta ce ya ku jama'ata ku bani shawara ni ba abin da zan yanke sai da shawara to kun ga wannan yake nuna maka cewa kenan ana so mutun ya dinga neman shawara sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da neman shawara a lokacin yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daya a wani waje akwai wani sahabi da ake ce mai Al-Qubab bin Al-Munzir sai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin da ka tsaya ra'ayi ne ko wahayi yace a ra'ayi na ne yace to nan gurin bai dace ka tsaya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya maka kaga Al-Qubab bin Al-Munzir ba ya cikin mashawaran sa ba ina da tabbaci mafiya yawancin waɗanda suke nan gurin ba su taɓa jin sunan sa ba haka ne ko to amma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa shawarar sa kuma yi aiki da ita to yana da kyau mai shugaba ya dinga neman shawara sai sa Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hana sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam manya tafiya yayi baya barin su da yaki saboda idan abu ya taso ya shawarce su ina fatan mun gane abu na tara daga cikin sufofin shugaba shi ne takaita magana ba su shugaba ya zama mai yawan surutu za a ga a nan har irin wasu fila yaki da suna fada a cika wanda za a yi ta faɗan abin da shugaba ya da na ƙarya da na gaskiya wanda da yawa idan ka je ƙasashen da suka ci gaba za a gaba haka bane manya-manyan gadoji da manyan ayyuka da muka zauna a Saudiya wala idan aka zama komai unguwa ba a zuwa yanzu kawai za a ci gaba da aiki da su ne yanzu ku ga Annabi Sulaiman da zai turawa wannan matar ta saba zai tura mata wasiƙa ku dubi wasiƙar da ya rubuta mata gaba ɗaya layi ke yanzu kawai bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayhi wa atuli muslimi shikenan ya shikenan kawai da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai ku zo min kada ku min girman kai ku zo kuna masu ni kauya haka ake so amma ga daftari daya za a ba shugaba rahoto wajen shafi 100 to yaushe zai karanta ko kai yanzu da ba shugaba bai da haka baka shafi 100 ka karanta da yaushe za ka karanta kuma ka rike har ka dau mataki to ana so kalmomin shugaba da waɗanda suke jagoranci su zama ɗan takaitattu saboda haka kamar yadda aka rawaito daga Umar bin Abdul Aziz yakan ce yace nakan takaita magana saboda gudun kada na yi alfahari saboda haka yana da tsananin amfani ya zamanto mutum ya zama mai kalmomin su takaitattu an ce a nan sallam inda mutum zai so ya kidaya kalmominsa zai iya kidaya su abu na goma daga cikin sufofin shugaba shine kwarjini da cika ido ba a san shugaba wanda zai zama dalala kuwa wanda fadirai idan suka gan shi ba su tsorata ba ko mai yawan kyalkyala dariya duk ba a san irin wannan saboda haka shi yasa Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sanya wani mutum a matsayin alƙali sai ya gan shi tafa-tafa sai ce la'azilan na aba maryam wala aj'alan na makana rajulan idza ra'ahu al-fajiru fariqan yace zan cire abu maryam daga alƙalanci zan sa mutumin da idan fadirai suka gan shi za su tsoron shi Annabi Sulaiman aljani ne ko mutum ne amma ku duba saboda tsananin kwarjinin shi ya sanya aljanu aiki amma har sai da ya mutu ka su sanya mutu na ga da alama ba ka sallah saboda kowai ge ba sa yi ba sa waige har sai da sandar da ya dogara da ita gara ta cinye ya faɗi sannan suka gane kaga kwarjini kenan a suratul saba ko alamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata lokacin da muka kaddara wa Annabi Sulaiman mutuwa bayan ya sa aljanu aiki ba su gane ya mutu ba sai bayan da ya faɗi saboda gara da ta cinye sandar falamma karra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fi al'azabil muqim to idan shugaba ya zamanto bai da kwarjini ba a so ya zamanto cewa ya zama shugaba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Abu Dharr al-Ghifari inni araka dha'ifan fala talyanna ala ithnayn yace ni ina ganin kana da rauni ko mutum bai ka kamar shugabanki tare da cewa shi a mazhaba Abu Dharr al-Ghifari ba za ka yi account ba ma ba za ka yi asusu ba duk abin da ka samu inda ba ka kashe su a ranar ba ka aikata haram so duk kudin da ka samu a ranar yawan da ba ka kashe su ko kai sadaka da su amma kar ka ajiye don gobe to kaga wannan idan ya zama shugaba ba zai iya ba zai yi sata ba to amma duk da haka nan sun tarbe ce masa ina ganin kana da rauni ko mutum biyu kafa shugabanta a abu na 11 shine duba maslaha yayin zartar da lamura idan mutum ya zama shugaba idan aka ba shi shawara wannan ya ba shi shawara wannan ya ba shi shawara to yana da kyau ya duba maslaha wannan abu ne ya zama maslaha kun ga ita wannan matar da ta zo ta shawarci mutanen da me suka ce mata me suka gaya mata na me suka ce mata cewa suka yi nahan ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta mu suka ce mu yan bala'i saboda haka in dai karfi ne ba matsala kawai ki ba mu bari amma kun ga a matsayin ta na mace ta ce nazari ita ce a wannan shawara fa ce ba saboda me innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzat ahliha adilla wa kadhalika yafalu ai su sarakuna wannan shawara da kuka bayar tana da matsala saboda ni na san manyan sarakuna idan suka shiga gari lallata shi suke za su sa manyan mutane su zama makaskanta saboda haka ni dai ba na ba da shawara ma dauki wannan shawara kaga sai take ta ce to haka ake so shugaba idan aka ba shi shawara ya zamanto yayi muwazana ya auna ya gani menene zai zama maslaha shi yasa kun ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba a tsintar rakumi annabi ya ma hana tsintar rakumi amma da sayyidina Usman radiyallahu anhu ya zo sai ya zamanto cewa yayi umarni da a dinga tsintar rakumi menene dalili shine saboda mutane sun canza ina fatan mun gane saboda wanda ya sa nan sun sanar ya hana tsintar rakumi saboda ba ta da buƙatar taimako saboda rakumi yana buƙatar yana zai yin kwanaki ba tare da ya buƙaci abinci ba saboda yana da wani rasaf da su a cikin cike shi so duba maslaha yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shi yasa kamar yadda sayyidina Umar radi kamar yadda sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya rawaito saki uku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar da shekara biyu ko uku na zamanin sayyidina Umar duk inda aka yi saki uku to yana zama a kalma ɗaya yana zama saki ɗaya ne amma daga baya da sayyidina Umar ya zo ya ga mutane suna gangani sai ce innan nasu qad ista'jaru fi amri lahu fi ana falau amdaynahu fa amdaw ko sai ya zartar da shi ya zama saki uku a kalma ɗaya ya zama saki uku kuma da wannan ya zamanto malaman mazhabobi guda hudu da suke aiki kuma ta nawa zamu je ta 11 shine ba da kyauta ga talakawa da waɗanda ake mulka ba sai shugaba ya zama marowaci yana da kyau shugaba ya zama mai kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mutane da yawa da ya shigar da su musulunci saboda kyauta akwai wanda ya ba shi garken awaki ya je ya ce da mutanen sa kai na je wajen Muhammad yana kyautar wanda baya jin tsoron talauci su ma yin suka musulunci kun ga cewa ita ma anan gurin ta ce wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji al mursalun zan dan aika musu da kyauta sai in ga yaya za ki za a dawo da ita ko ba za a dawo da ita ba so idan shugaba ya maka kyauta in dai ka tabbatar da cewa shugaban nan ba wai yana da dukiya haram bane duka to babu laifi ya zamanto cewa ka amsa kamar yadda aka rawaito cewa Aliyu radiyallahu anhu yana cewa halal ne amsar shugaba saboda abin da zai baka na halal yafi abin da zai baka na haram abu na 13 daga cikin siffofin shugaba shine gaskiya da rukun amana ana so shugaba ya zama mai gaskiya ya kuma zama mai rukun amana daga cikin kurakuran da shugabanninmu suke fadawa shine da yawa shugabanninmu suna ganin kawai zai zama shi excellency ne shi elected governor ne ko elected president ne saboda haka sai ya dinga amfani da dukiyar talakawa yadda ya ga dama kuskure ne yana da kyau shugaba ya sani cewa shi ma'aikaci ne na talakawa so duk abin da baya cikin maslaha talakawa bai kamata ya kashe kudin su ba kuma wannan kudin da yake kai ba kudin shi bane wasu ma da yawa shugabannin da suke jagorantar wallahi ba su san me ake kira gwamnati ba. Saboda idan ka san me ma'anar gwamnati, to ka san ma'anar gwamnati shine jama'a. Saboda kai wakili ne kawai mai zartarwa. Umar bin Abdulaziz, kamar yadda aka rawaito, ya rubutawa Amr bin Hazm wasiƙa. Shi Amr bin Hazm yana daga cikin waɗanda suka fara tattara hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tare da Turi bin Shihab az-Zuhri, yace masa dake kana maka wa qarib baina asturika. Yace in ka zo rubutun hadisi, ka kai tsadororin ka kusa kusa. Kuma alƙalamin ka ma ka dinga amfani da tawadar ƴar kaɗan, saboda ba na son na fitar da abin da ba na musulmai ba. Ba na so in fitar da abin da daga cikin dukiyar musulmai abin da bai cancanta ba. An ce yana da Sayyidina Umar radiyallahu anhu, Umar bin Abdulaziz yana da fitullu guda biyu. Saboda haka idan kuka zo za ku yi hira da shi, idan ya ji hirar ba ta al'umma ba ce duka, sai kunna fitilar shi. Idan ya ji wannan hirar kuma ta al'umma ce, sai ku kunna fitilar gwamnati. Saboda haka daga cikin fatawar da malamai suka ba shi ne, haramun ne in kana da rafuka ko wani abu ka dinga amfani da motar gwamnati a personal activity. So idan aka baka motar gwamnati, shine kai amfani da ita a ayyukan gwamnati. Amma na ga mutane da yawa idan suka samu matsayin HOD ko director ko wani abu, sai sai da fasiyar sadin komai a motar gwamnati, wannan haram ne. So abinda mutane suka kasa fahimta shine menene, abinda mutane duk suka kasa ganewa shine wannan motar ta suwaye, motar suwaye ta jama'a ce. To kaga idan ka yadda da cewa motar jama'a ce, to bai halatta ka yi amfani da ita ba sai abin da yake na jama'a. Ina fatan mun gane. Wani za a ga ita za a kai yaransa makaranta, kuma wallahi da ƙyar ka ga mutum ya yi haka, Allah bai kullo mai da talauci ko ƙabalu ko ba a yi ba. Ina fatan mun gane. In aka ce talauci ba wai sai ka rasa kuɗi ba, ko ma in Allah ya jarrabe ka ka sai wani abin da haka mutu ba za ka amfana da shi ba, shi ma wannan talauci ne. Saboda ya ta zama dukiyar da za a maka hisabi kuma ba ka amfana da ita ba. Siffa ta 14 shine ƙarfin zuciya. Ana buƙatar shugaba ya zama yana da ƙarfin jiki ta yadda zai iya gabatar da mulkin al'umma yadda ya kamata. Idan shugaba ya fara raunin jiki, bai kamata ya zama shugaba ba. Saboda haka nan idan zuciyarsa ta zama ba ta da ƙarfi, dan abu kaɗan zai iya tayar mai da hankali ya kasa mace ko jinin shi ya hau, shi ma bai kamata ya yi takara ba. Ko a kwamitin matsalaci aka ba shi wani ɓangare mai ƙarfi bai kamata ya amsa ba. Wato za ka gane cewa yana daga cikin mushkilolin shugabanci da kuma dole wasu daga cikin ƙasashenmu su fuskanta shine, da yawa daga cikin shugabannin da suke jagorantar mu ƙarfin siyasa ne. Yanzu malam, bari mu ba ku wani misali wanda kowa a nan zai gane. Duk wanda yake da uba ko yaya wanda ya kai shekara 70, wallahi za ka ga ko a gidan shi ma ba komai an yake tsawatarwa. Duk faɗan babanka in ya kai 60-70 za a ga ya yi falam. Ko ba haka ba ne? Za a ga mafaɗaci da in ya shigo gida ma har kwanuka ma daidai ta sahu suke. Amma idan ya kai 70, wallahi malam sai ka ga a gaban shi ma ana wargi ba a cewa komai. Ko ba haka ba ne? Ko ba ba na san kai kanka yanzu ka ɗan rage kai. Ba haka kake ba ne? To kaji ba bai ce na farkon ya cin dawa ala, amma ne yanzu mulki suke. To malam wannan kuma haka ne. Kuma wannan ba wai da wasu mulki ba ko da wani. Wannan malam idan ka kalla haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a surati Yasin. Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunkisuhu fil khalq, ko kuma wa man nu'ammirhu nunkisuhu fil khalq. Duk wanda muka mai tsawon rayuwa, to za mu juya rayuwar shi ta zama ta yara. Shi ne ma'anar nan kusur fil khalq. saboda haka idan ka duba ka wuce 70 duk abin da da kake gani shi ba shi da kyau sai ka zama kamar yaro kamar da shi wannan to idan kuka fahimci wannan za ku gane cewa wasu matsalolin da muke ciki ba abin mamaki bane mun kasance a cikin su in dai har ya zama to wanda ya wuce 70 a gidan shi ma ya yi rauni to ya kake tunani idan ka dauki wani abu muhimmi na jagorancin mutum miliyan kaza ka mika mai ya kake so yayi ko ya kake gani sai haka nan kuma akwai wani chairman da na sani da ya taimu a ɗaya bai kara ba saboda local government ce amma daga zarar wani abu ya taso sai jinin shi ya tashi an kai shi asibiti to kaga wannan bai kamata ya kara tsayawa takara ba saboda me saboda zuciyar shi ba ta da karfin da take iya wannan sayyidina umar radiyallahu anhu shekara nawa ya duniya
63
to an ce a hajjin da yayi na karshe na shekara ta 63 da kanshi ya daga hannu ya roki Allah yace Allahumma Allahumma qabidni ilayka ghayru mukhlisin shi ya daga hannu ya roki Allah yace ya Allah mutane sun yi yawa yake Allah ka anshe ni tun kafin na fara sakaci a watan da yayi wannan addu'a wata abu lolo a san majusi ya kashe shi kuma 63 na musulmi ko ba ta dinka 60 wani abu ne in dai ka dawo da ita shekarun bature saboda ni 31 a can ita ce take 30 ana to haka ya zo ya roki Allah ya ce ya dauki rayuwar shi saboda ya fara sakaci to amma yanzu ko ka wuce 80 na kusa za su ta zuga ka saboda tun san tunda ka fara rauni kana manta abubuwa su kuma za su samu damar da za su samu dama su ci da yawa ina